बोला बारं राना दगामस को रेडियो मूचाच इंदे उगुबकोई अजंगो नफ्याम
ta cike da labaran ranar za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta ce za ta haɗa kai da hukumomin kididdiga domin samar da sahihan bayanan da za su taimaka wajen tsara manufofi da kuma ayyukan ci gaba. Gwamnan jihar Taraba ya kafa kwamitoci domin yaki da sha da fitocin miyagun ƙwayoyi da kuma kawo ƙarshen wato gwamnan jihar Taraba ya kafa kwamitoci domin yaki da sha da fitocin miyagun ƙwayoyi da kuma kwato filayen gwamnati da aka mamaye ba bisa ka'ida ba. Gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirin agazawa marasa ƙarfi a wani sabon salo na bullo da hanyoyin dogaro da kai. Daga ƙetare shugaban ƙasar Iran zai gana da takwarorinsa na Rasha a taron ƙungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai. Masu sauraro barkanmu da rana Alhamis wadda ta kasance 27 ga watan Agustan shekarar 2026 kani labarin ku saurara yanzu kuwa ga cikakkun su sunana Umulkai Abubakar Ngwago. Gwamnatin jihar Kano ta tallafa wa kusan 'yan kasuwa 40 da gobara ta shafa a yankin small scale industry area da ke Dakata da jimillar kuɗi har naira miliyan 100. An miƙa kuɗin tallafin ga waɗanda abin ya shafa ne a madadin gwamnan jihar Kano, yayin da sakataren gwamnatin jihar Kano Alhaji Umar Faruk Ibrahim ya bayyana cewa gwamna Abba Kabir Yusuf ya nuna matuƙar damuwa kan mummunar gobarar da ta haddasa asarar dukiya da kuma kawo cikas ga harkokin kasuwancin waɗanda abin ya shafa. Alhaji Umar Faruk ya ce tallafin ya kasance cikar alƙawarin da gwamnan ya ɗauka na taimakawa 'yan kasuwar domin rage musu raɗaɗin asarar da suka fuskanta tare da ba su damar komawa harkokin kasuwancinsu. Ya buƙaci waɗanda suka amfana da tallafin da su yi amfani da kuɗin cikin hikima wajen farfaɗo da jarinsu sake buɗe sana'o'insu da kuma bunƙasa kasuwancinsu domin ci gaba da dogaro da kansu tare da bayar da gudunmawa ga ci gaban tattalin arzikin jihar. Tunan ma dai gwamnatin jihar Kano ta ce a shirye take ta haɗa kai da hukumomin ƙididdiga domin samar da ingantattu kuma sahihan bayanai da za su taimaka wajen tsara manufofi da ayyukan ci gaba a jihar. Sakataren gwamnatin jihar Kano Alhaji Umar Faruk Ibrahim ne ya bayyana hakan a yayin taron farko na shekara-shekara na hukumomin ƙididdiga a matakin ƙasa waɗanda suka gudana ranar Kano, inda ya jaddada muhimmancin amfani da sahihan bayanai wajen tafiyar da mulki da kuma tsara ayyukan raya ƙasa.
Zan iya ce maka babu wani abu da ya kamata a runguma ma kamar waɗannan bayan Allah da Allah ya ba su ilimin ƙididdiga. Domin shin menene amfanin gwamnati? Ba a yi abubuwan da zai inganta rayuwar jama'a ba, a gina ƙasa, a raya ƙasa? To in baka san me ake buƙata ba, ya za ka kai? Amfanin wannan majalisar ta masu ƙididdiga shine su bincika. Kamar misali a nan Kano, ina ne, wani waje ne ake buƙatar hanya, wani waje ne a'a abinci suke buƙata, wani waje ne yaran da suke shekara 1-7 suna fama da abin da ake kira malnutrition da turanci, ya kamata a kai musu agaji na gaggawa na abinci mai gina jiki, wani waje ne ajujuwa suke ƙaranci, me ake buƙata a waje kaza, shine amfanin ƙididdiga. In baka sani ba, sai a yi ta yin shifcin giza inda Hausawa suke cewa ko kai ta ɗebowa kana tara baka san ina ne ake buƙata ba. Ka kai makaranta inda ruwan sha ake shi, ka kai ruwan sha inda lafiya ake buƙata. Banin waɗannan masana da ƙididdiga su ne ƙashin bayan ci gaba a ƙasa.
Da ke jawabi shugaban hukumar ƙididdiga reshen jihar Kano Associate Professor Siraju Suleiman ya yi ƙarin bayani kan makasudin shirya taron.
Wanda taron yana mai da hankali ne a kan sababbin dabaru da ake samun bayanai wanda suke ingantattu kuma nagartattu domin a yi amfani da su wajen tsara ayyukan ci gaban ƙasa. So za ka cewa wannan taro kuma wanda shugabannin ƙididdiga ya haɗa masana ƙwararru daga ko'ina wanda suke daga abin da ya shafi akademiya, wanda suke ƙwararrun malamai, shehunnan malamai a wannan tsari, kuma waɗanda suke ɓangare da yake na ci gaban harkokin yau da gobe, mutane da ake cewa su kamar NGOs, irin mutane da muke cewa partners. So wannan taro ya haɗa kowa da kowa domin ana zama a tattauna hanyoyi da za a bi da su wajen inganta harkokin karɓar bayanai a wannan ƙasa tamu Najeriya.
Daga bisani gwamnati ta jaddada cewa za ta ci gaba da yin haɗin gwiwa tsakanin hukumomin ƙididdiga da sauran hukumomin gwamnati wajen samar da bayanan da za su zama ginshiƙi wajen samun ci gaba mai ɗorewa a jihar Kano. To bayan nan ne aka samu rahoton barkewar cutar mashaƙo wato diphtheria a nan Kano, inda akalla yara 50 suka mutu sakamakon bazuwar cutar zuwa ƙananan hukumomi 6, lamarin da ya ƙara haddasa damuwa kan lafiyar al'umma. Ko menene alamu da hanyoyin kamuwa da wannan cuta ta diphtheria? Pharmacist Ibrahim Adam Isa, ƙwararren jami'in lafiya, ne ya yi wa Maskun Radio ƙarin bayani.
Ita wannan cuta ta diphtheria, wacce ta fi shura ko aka fi saninta da mashaƙo, wannan cuta yawanci an fi ganinta a tattare da yara ƙanana da kuma manya waɗanda shekarunsu ya manyanta sosai da sosai. Akwai alamomi da ake gani domin a san cewa ita wannan cuta, ko da suke nuna alamtuwa da cewa ita wannan cuta ce take damun mutum ko yaro. Mafi shura daga cikin waɗannan alamomi akwai ciwon makogwaro, wanda kuma yana zuwa da wani irin fitar numfashi da ƙarfi haka, ko kuma sannan wani zubin akan samu zazzabi, sannan in aka duba wuya wani zubin yana zuwa da kumburin wuya ta waje, sannan kuma yana zuwa da ainihin wato sarƙewar numfashi wani zubin, da kuma yawan yoyon hanci wani zubin. Idan aka lura da irin ruwan da ke fita daga hancin, zai iya zamtowa yana zuwa da wani wari, ko kuma ake dan ganin jini ma a cikin shi wannan discharge din na jini. Idan har cutar ta yi tsamari takan shafi har zuciya ma da kuma gabaki ɗaya jiki, kaga yaro ya zo jikinsa duk inda aka taɓa zafi, ko kuma ma gaba ɗaya baya iya motsawa. So akwai kuma hanyoyi da ita wannan cuta take yaduwa, wanda yana da muhimmanci jama'a su san waɗannan hanyoyi. Amma kuma hanya mafi guda ɗaya, kuma wacce take mafi hatsari kuma mafi shura, ita ce tunda airborne ce, cuta ce da tana yaduwa ta hanyar iska. Da ya fi duk lokacin da mai wannan cutar ya yi tari ko ya yi atishawa, so irin ɗan danshin nan da yake fita daga bakinsa ko hancinsa, duk wanda ya shaƙa a kusa da shi zai iya ɗaukar wannan cuta. Ko kuma direct contact, wanda shi ne idan mutum ya je ya taɓa wani guri a jikin shi mai ɗauke da cutar, wanda yake da ciwo da ta iya yiwa akwai alamar akwai ƙwayar cutar a gurin mutum, zai iya ɗauka ba tare da ya wanke hannu ba, ya je ya sa a bakinsa ko hancinsa ko idansa ko wani abu. To kuma wace hanya ce za a bi wajen kaucewa yaɗuwar ta ko rage yaɗuwar? Hanya guda ɗaya wacce take mafi inganci ita ce vaccination, rigakafi. Akwai rigakafi na diphtheria da ake bayarwa a asibitocin gwamnati, da ya fi yana da kyau daga lokacin da mace ta haihu, yara tun daga sati 6 har zuwa sama ana iya kai yaro a je a yi masa ita wannan vaccine din. So garkuwar jikinsa zai zamto tana da zata iya withstanding, ko ta iya yakar wannan cutar cikin sauki lokacin da yaro zai iya ɗauka, ko ya kasance a gurin da zai iya ɗauka cikin sauri. Sannan yana da kyau duk masu irin wannan da aka ga cewa suna ɗauke da irin waɗannan alamomi, a yi ƙoƙarin killace su. Abu na farko kenan, a ware su daga cikin al'umma ko sauran yara, sannan a yi gaggawar ɗaukar su, garzaya da su zuwa asibiti domin samun kulawa ta gaggawa. A dinga wanke hannu duk lokacin da za a yi tari ko atishawa, a rufe baki da tsaftataccen handkerchief ko wani abu, sannan kar a dinga sharing din abubuwa tsakankanin mutum da mutum.
Pharmacist Ibrahim Adam Isa kenan, ƙwararren jami'in lafiya a nan Kano. To gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namad ya jinjinawa waɗanda suka taka rawa wajen kafa jihar da kuma ci gabanta tun daga shekarar 1991. Namad ya bayyana haka ne a sakonsa na musamman yayin da jihar Jigawa ke cika shekaru 35 da kafuwa a wannan rana. Gwamnan ya ce cikar jihar shekaru 35 wata dama ce ta gode wa Allah, tunawa da waɗanda suka kafa jihar da kuma duba irin cigaban da aka samu. Ya yaba wa tsofaffin gwamnonin jihar, ciki har da gwamnan mulkin soja na farko Manjo Janar Mun Olayinka Sule da sauran shugabannin da suka jagoranci Jigawa tun bayan kafuwarta. Namadiya kuma ya ba wa mataimakin gwamna, wato mataimakan gwamna, 'yan majalisu, alƙalai, kwamishinoni, ma'aikatan gwamnati da kuma shugabannin ƙananan hukumomi bisa sa gudunmuwar da suka bayar wajen cigaban jihar. Haka kuma ya jinjina wa masarautun Hadejia, Kazaure, Gumel, Ringin da kuma Dutse tare da hakimai daga tai masu unguwanni, malamai da sauran shugabannin al'umma. A cewar sa, cigaban jigawa cikin shekaru 35 ya samu ne sakamakon kokarin manoma, ƴan kasuwa, malamai, ma'aikatan lafiya, jami'an tsaro, malaman addini da sauran al'ummar jihar baki daya. To gwamnan jihar Taraba kuwa Dr. Abbas Kefas ya kafa kwamitoci domin yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da kuma ƙwato filayen gwamnatin da aka mamaye ba bisa ƙa'ida ba. Wannan na cikin sanarwar da kwamishinan yaɗa labarai, wato kwamishiniyar yaɗa labarai ta jihar Taraba Zainab Jalingo ta fitar. Gwamnan ya bayyana cewa matsalar shan miyagun ƙwayoyi ba ta taƙaita ga aikata laifi ba, tana kuma shafar lafiyar ƙwaƙwalwa da lafiyar al'umma, inda ta buƙaci kwamitin ya haɗa kai da masu ruwa da tsaki domin samar da hanyoyin magance matsalar. Kan filayen gwamnati kuwa, Kefas ya umarci kwamitin da aka kafa ya gano filayen da aka mamaye ko kuma ake amfani da su ba bisa ƙa'ida ba, tare da gabatar da shawarwarin yadda za a ƙwato da kuma kare su. Gwamnan ya bayyana cewa waɗanda suke da sahihin ikirari kan filayen za su samu damar kai ƙara domin a duba buƙatunsu. To masu garkuwa da mutane a Najeriya sun tara kalla naira biliyan 7 ko tankwacin naira dala biliyan 5.79 na kuɗin fansa tsakanin watan Yulin shekarar 2025 zuwa Yulin 2026, a cewar wani rahoton bincike na kamfanin tattara bayanan tsaro na SBM wanda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito. Rahoton ya ce an yi garkuwa da mutum 7,825 tsakanin waɗannan lokaci, adadin da ya kai karuwar kashi 66 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. Sannan an kashe aƙalla mutane 1,142 kuma jimillar kuɗin fansan da aka biya ya ninka sau uku zuwa naira biliyan 7.78 kwatankwacin dala miliyan 5.79, inji rahoton. Binciken na SBM ya nuna alƙalaman da aka tattara daga rahotannin kafafen yaɗa labarai da hirarraki da kuma bayanan da aka samu daga al'umma ba su bayyana takamaiman yawan adadin kuɗin fansan da aka biya waɗanda aka sanar ba. Tuka da dai ku shafa labaran rana kai tsaye kuke saurara daga nan Masko Radio mai yaɗa shirye-shiryen ta kan mita 90.7 zangon FM. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet a www.maskoradio.ng ko kuma shafinmu na sada zumunta na Facebook da YouTube har ma da TikTok duka Masko Radio, ko kuma manhajojin Radio Garden da Zino har ma da TuneIn duka Masko Radio. Kafin labaran ranar ya dora bar mu dan sahirta. Samara Balale, barkanmu da dawowa. Kashi na farko na labaran rana aka saurara, yanzu kuwa kashi na biyu zai dora. Sunana Umulkaira Bakar Ngoko. Tun bayan da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta ayyana fara yaƙin neman zaɓe, in takara da ke neman shugabanci a mataki daban-daban sun fara bayyana manufofinsu da neman goyon bayan jama'a. Sai dai duk da fara shirye-shiryen siyasa da tunkarar zaɓen shekarar 2027, wasu al'umma na cigaba da nuna damuwa da rashin tabbas kan irin zaɓen da za su yi, musamman a yankunan arewacin Najeriya da ke fuskantar matsaloli daban-daban. Bashir Idris Ngogo ya nazarci lamarin ga kuma rahoton da ya haɗa.
Lamarin jagoranta al'umma ƙasanin babban aiki ne da ya rataya a wayan masu riƙe da madafin iko da ke tasarrufi da dukiyar talaka domin warware musu matsalolinsu. Sai dai zakatan al'umma sun shiga wasu wasi saboda da talaka ke ganin yadda masu madafin ikon ke nuna halin ko in kula da halin na ba su ne ba sabo da zarar sun tsare kan kujerun iko, wanda ƙarshe talaka ke tashi a tutar ko oho. Babbar damuwar da tafi damun al'umma shi ne da matsalolin ke ƙara hawa tamkar wutar daji da ƙaruwar farashin man fetur da tashin goron zabi na kayayyakin masarufi da hakan ke haddasa rashin sanin takamaiman matsayin talaka wajen masu mulki bayan sun dangwala ƙuri'unsu.
Abin da muka tashi mana ake kiran shi siyasa wani abu ne na ake tanidi mai kyau a gabatarwa al'umma. To amma yanzu ai ba siyasa ake ba, domin ba babba ba yaro, ko abin da yake so yake faɗa shi shi siyasa ake, amma yanzu ai ba siyasa ba, sai dai Allah da ya kare mu zamu ci.
Wasu da cin al'umma sun dade suna lasa takobin cewa za su kaura cewa rumfunan zabe saboda daske kallon duk shekara hudu talaka ke bin layi domin zaben shugabanni wanda karshe talaka ke kallon masu mulkin. Na yi masa abin nan da ake iya cewa ture kaza kwashe kwai.
Dare ana tura mota tana bude mu da hayaki tana tafiya, kuma sai da wani ma ba zai ma baibai din ba. Gashi yadda aka bar da al'ummar ba ilimi, ba hanyi, ba kyakkyawan rayuwa, babu kyakkyawan tanadi ga su mahukuntan da suke samun dama suke darewa kan kujerun mulki. Gaskiya talaka ya kamata ya san kansa, ya san cewa kuma ƙuri'arsa ita ce ƴancinsa. Kar ya rudu kansa da abin da za a ɗauka a bashi dan abin da ba zai mai maganin inshirar wannan ranar ba. Ya zo ya zamto jefa al'umma cikin dana sanin da za su shekara hudu ko takwas. Tasa su ne jagororin al'umma. Yau ga yadda rayuwar matasan ta koma, kuma duk wannan yana da alaka da yanayin shugabannin da masu ƴan siyasa. Yau matasa da suke jigo suke iyaye na gobe na gaba sun zama abin tsoro, sun zama barazana ga al'ummar da ma manyan da ma waɗanda ma za su zo nan gaba.
Al'umma ƙasar nan sun dade suna kokawa da yadda masu madafin iko musamman ƴan siyasa ke gasa talaka gujiya a hannu ba tare da duba da halin da al'umma suke ciki ba, da kuma muhimmancin talakan a lokacin zabe.
Tafiya yake ta san zuciya. In kai kace baka so, ba zan tsaya na bincike me yasa baka so ba. Ni ma son hawa nan doro, bale ma ce kai abokina ne ko kuma yana kaunarka, tunda baka so ni ma ba na so. Ai baka so ya take ko kaya ba. Duka suna da dalili mai ƙarfi kuma wanda shi ake bi sai a zauna lafiya, kuma ba za a yi kuskure ba sai a yi daidai. Amma in dai zaka ji wani ya faɗa kace nan zaka tsaya.
Shugabanni ba an talakawa ne, shin har yanzu haka yake?
A'a, yanzu talakan ko miki ko mu sai mu ne bayan su. Abin da suke so suke kawa dole mu bishi. Idan baka bishi kana zaune sai wani ke ta maka mutunci akan baka ba abin da wani ce nasu ba.
Rahoton kenan. Bashir Idris Ungwaggo daga Amasco Radio.
To gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirin agazawa marasa karfi a ƙasar nan, inda ta ce shirin zai sauya na yanayin tallafin da ake yi zuwa na bulo da hanyoyin dogaro da kai. Shirin an kista zai ci dala biliyan ɗaya a wani mataki da ke nuna sauyin tsarin tallafin jinƙai daga bayar da tallafi na ɗan lokaci zuwa samar da hanyoyin da gwamnatin ta ce masu ɗorewa ne, inda za su taimaka wa jama'a su fita daga talauci. Uwar gidan shugaban ƙasa Sanata Olivia Mai Tinubu ce ta kaddamar da shirin jiya Laraba a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja, inda ta yaba wa ministan harkokin jinƙai da rage talauci Dr. Bernard Duru da tawagarsa bisa ƙoƙarin da suke yi an tsara sauye-sauyen ne domin inganta yadda ake gano da kuma tantance gidajen da ke cikin bukata, da kuma tabbatar da cewa tallafi yana isa ga waɗanda suka fi cancanta. Haka kuma za su ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin shirye-shiryen jin kai da na rage talauci, tare da samar da tallafin gaggawa yayin fuskantar matsaloli da kuma ƙara gaskiya da riƙon amana. Tunan madai gwamnatin tarayya ta ce jibka da warwarar da jagoran 'yan adawa kuma ɗan takarar jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ke yi kan batun mayar da tallafin man fetur na nuna cewa siyasa kawai ne yake sanyi ba batun mayar da tallafin ba. A cikin wata sanarwa da ya fitar jiya Laraba, babban mai baiwa shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu shawara kan yaɗa labarai da dabaru bayo a Onanuga, ya ce saurara sauya maganar da Atiku ya yi sau uku cikin mako ɗaya nuna cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasar siyasa kawai yake yi da batun dawo da tallafin mai. Sanarwar ta ce daga farko mai magana da yawun Atiku Fel Ibe ya ce Atiku zai mayar da tallafi idan aka zaɓe shi, kuma zai janye tallafin a hankali. Ya ƙara da cewa daga baya wani bayani ya sake zuwa daga wani babban hadimin sa Frank Shaibu, wanda ya ce sanarwar Ibe wata sanarwa ce da ba a ba da izinin yinta ba, kuma wadda ke rudar da mutane game da matsayarta a Atiku. To daga ƙetare, kamfanin Meta mamallakin Facebook da Instagram ya amince da biyan zunzurutun kuɗi har dala biliyan 16.65 domin sasanta ƙarar da jihohi 29 na Amurka suka shigar kan zargin cewa kafafen sada zumuntansa na cutar da yara. Meta ya amince da sasancin wajen biyan kuɗaɗen bayan da jihohin suka zargi kamfanin da tsara manhajojinsa na Facebook da Instagram ta yadda za su jawo yara su kamu da amfani da su fiye da kima. Suna mai jaddada cewa lallai kamfanin ya ɓoye wasu haɗurran da ke tattare da amfani da manhajojin. A ƙarƙashin yarjejeniyar Facebook da Instagram za su ƙara taƙaita lokacin da matasa ke amfani da manhajojin ta yadda sanya wasu dokoki kan amfani da su da daddare. Haka kuma kamfanin zai ƙarfafa hanyoyin da iyaye za su iya bibiyar yadda 'ya'yansu ke amfani da kafafen sada zumuntan. Duk da amincewa da yarjejeniyar sulhun kamfanin Meta ya ci gaba da musanta aikata ba daidai ba, amma dai da wannan an kawo ƙarshen shari'ar tsawon lokaci da ake yi a wata kotun tarayya da ke California. To wani lokaci da Amurka ke ci gaba da sa matsin lamba kan Iran da wasu kasashe masu taimakawa kasar a fannoni da dama, shugaban kasar Masoud Pezeshkian zai gana da takwaransa na Russia Vladimir Putin a taron kungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai a mako mai zuwa. Jakadan Iran a Russia Kazim Jalali ya ce Pezeshkian zai halarci taron kungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai. A wannan taron shugabannin za su mayar da hankali kan manyan batutuwan da suka jibanci tattalin arziki, ci gaban yankunan su da kuma tsaro. Taron zai gudana ne a Bishkek, wanda ake kuma sa ran matakan da za su biyo baya kan iya sauya alƙiblar siyasar wasu ƙasashe da Amurka, musamman a wannan lokaci da shugaba Trump ke neman cimma goyon baya daga manyan ƙasashe kan batun Iran. Russia har kullum ta tsaya kan manufofinta na ci gaba da kawo goyon baya ga ƙasar Iran, kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta sanar. To da haka ne kuma za mu ji ga rahoton muhimman abubuwan tarihin da suka kawo na irin wannan rana ta 27 ga wata Agusta tare da Yusuf Suleiman Ahmad.
A rana irin ta yau ta 27 ga watan Agusta, amma a shekara ta 2014, kasar Cote d'Ivoire ta samu kanta cikin yanayi irin na Najeriya, inda aka dinga umartar mutane da su riga shan ruwan gishiri ko su tauna albasa don kauce wa kamuwa da cutar Ebola da ke ci gaba da kisa a yammacin Afirka. A dai makamancin ranar ne, amma a shekara ta 2015, shugaban ƙasa a wancan lokaci Muhammadu Buhari ya naɗa wasu manyan jami'an gwamnatinsa, ciki har da sakataren gwamnatin tarayya. Haka zalika a ranar 25 ga watan Agusta ne, amma a shekara ta 2016, hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya nema ta yi gargaɗin cewa kogin Niger na ci gaba da cika da batsewa sakamakon saukar mamakon ruwan sama. A dai makamancin ranar ne, amma a shekara ta 2020, gwamnan jihar Kano na wancan lokaci Abdullahi Umar Ganduje ya sha alwashin zartas da hukuncin kisa da kotu ta yi wa matashin nan Sharif Aminu. Matukar wa'adin da aka ɗibar wa matashin na ɗaukar ƙara ya kammala ba tare da ɗaukar ƙarar ba. Haka zalika a ranar 27 ga watan Agustan, amma a shekara ta 2021, yan bindiga suka sako ɗaliban da suka sace daga makarantar Islamiyya ta Salihu Tanko da ke ta gina a ƙaramar hukumar Rafi ta jihar Neja. A ƙarshe a makamanciyar ranar ne, amma a shekara ta 2024, gwamnatin Najeriya ta zartar da dokar haramtawa 'yan ƙasa da shekaru 18 rubuta jarabawar kammala sakandare da aka fi sani da WAEC da NECO. Yusuf Suleiman Ahmad, Amasco Radio.
Ta daga ne kuma za mu ziyarci sashen Hausa na BBC domin karɓar labaran wasanni.
Hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Habasha wato EFF ta gabatar da tayin karɓar bakuncin gasar cin kofin ƙasashen nahiyar Afirka wato AFCON ta shekara ta 2028 a hukumance. Habasha dai ta shirya gasar cin kofin Afirka sau uku a shekarar 1962 da 1968 da kuma 1976. Ƙasar dai tana da filin wasa guda ɗaya ne kacal da hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka wato CAF ta amince da amfani da shi a kakar wasan da ta gabata, amma tana shirin buɗe sabon filin wasa na ƙasa da ƙasa da kuma cibiyar wasanni a birnin Addis Ababa. Habasha dai ta buga wasannin neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2026 ne a filayen wasa da ke Morocco da kuma Rwanda. An shirya gudanar da gasar cin kofin nahiyar Afirka wato AFCON ta shekara ta 2027 a ƙasashen Kenya, Tanzania da kuma Uganda daga ranar 19 ga watan Yuni zuwa 17 ga watan Yuli na shekara mai zuwa, inda gasar za ta koma yankin gabashin Afirka a karon farko tun bayan da aka gudanar da ita a ƙasar Habashan a shekara ta 1976. Rahotanni daga Spain na cewa dan wasan baya Alejandro Balde yana sake nazarin makomarsa a Barcelona bayan ya gane da wakilinsa Jorge Mendes. Manchester United ne dake zawarcin Balde duk da cewa majiyoyin kungiyar sun yayyafa ruwan sanyi akan yiwuwar daukar dan wasan a wannan bazarar. United ne na neman sabon dan wasan baya na gefen hagu, kuma a farkon kasuwar musayar ɗan wasa na wannan bazarar ta yi zawarcin Lewis Hall daga Newcastle. Dan wasan dai bai kasance a cikin tawagar Barcelona da ta doke Elche da ci 5 ba kuɗi a ranar Lahadin da ta gabata ba, amma yayin da Man United ta sha kashi a wasanta na farko na kakar bana, kuma goya bayan nata na gari dan wasa irin Baldi ne kamata ta yi zawarci a halin yanzu.
Sunana na samu karawa da Carlos. Wasu lokuta da gaskiya ka kawai sai na tsaya ina mamakin yadda aka yi nake cikin wannan filin wasan.
Times like I was just standing at there and I was like how did I end up on this court like really.
A halin da ake ciki dai Sanina bata sanar da gasar da za ta fafata a ciki ba bayan da aka yi waje da ita daga gasar ta Flash Meadows.
Kuma da labaran wasannin ne kuma labaran ranar na wannan lokaci ya kammala a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Moscow Radio. Manura Umar Sima ce ta sada da ku kai tsaye ni da na karanto mulkin Abubakar Ungwa ke cewa sai anjima.